إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور ومسلمين da muka taru a wannan sati a yau 29 ga watan Sha'ban hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam 1431 wanda ya daidai da 10 ga watan 8 shekarar miladiya 2010 cikin ikon Allah a yau din nan insha Allah za mu fara karatun tafsirin Al-Qur'ani mai girma kamar yadda aka saba lokacin watan Ramadan hakika karanta littafin Allah subhanahu wa ta'ala a wannan wata mai albarka yana cikin manya-manyan ayyuka kuma yana cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yawaita karatun Al-Qur'ani a lokacin wato wannan wata na Ramadan magabatanmu sahabbai da tabi'ai da tabi'an tabi'ai sun saba da lokacin da watan Ramadan ya zo su dakatar da wani karatu da suke yi su koma karatun Al-Qur'ani mai girma hakika abu ne mai sa farin ciki kwarai mutum ya zama Allah madaukaki ya sa ya dace da shaidar wannan wata mai albarka mai falala mai kuma daraja kuma wajibi ya yi addu'a ya roki Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi dacewa akan aikata aiki na kwarai da kuma yin wannan azumi na watan Ramadan daga farkonsa har ƙarshe cikin ƙoshin lafiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu wannan dama din kamar yadda muke roƙonsa ya sa mana albarka a wannan karatu da jami'i ya zama cewa duk abin da za a faɗa ya dace da abin da zai yarda da shi ya dace da gaskiyar addinin da ya bada umarni a yi ya dace da gaskiyar addinin da ya aiko manzansa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya kira mutane zuwa gare shi kamar yadda muke addu'a har yanzu ya ba mu ladan wannan aiki da mai karanta Al-Qur'ani da mai sharhinsa da mai sauraro a ko'ina yake ko a cikin masallaci ko a cikin gida ko wanda zai saurare shi ta hanyar wata kafa ta watsa labarai to muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba kowa ladan abin da ya niyya kuma ya sa mu dace da aiki da abin da za mu saurara insha Allah muna roƙonsa kuma har yanzu subhanahu wa ta'ala ya saka da alheri ga dukkan mutumin da ya himmatu wajen yunƙurin tsara wannan aiki da gudanar da shi da saurarensa, kuma Allah wa ta'ala ya sa sakamakonmu baki ɗaya shi ne shiga gidan aljanna. Allah kuma ya bada albarka da alheri a wannan ƙasa tamu Najeriya da wannan jiha tamu ta Jigawa da ƙaramar hukumar Birnin Kudu da duk al'umma baki ɗaya. Allah ya ba mu zaman lafiya da arzikin da za a ce a zaman lafiyan, da kuma ya ba mu taufiki a wannan wata ya sa muna cikin waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala zai ƴanta su daga shiga wuta. Allah ya tsare mu daga kowace irin fitina, daga sama ko daga ƙasa, dama da hagu, ko ta gaba ko ta baya. Allah subhanahu wa ta'ala ya yaye abinda ake ciki na damuwa, kuma sannan ya tsare mana aukuwar kowace irin fitina daga gare shi, kuma ya tsare mu daga kowane irin sharri na shaitan. Duk abin da zai kai ga haɗin kan al'ummar musulmi bisa littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Allah ya haƙƙaƙa mana shi, ya tabbatar da shi. Allah kuma ya kawar da duk abin da zai dagula sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, duk abin da zai hargitsa ta, duk abin da zai hana mutane su bi ta, duk wata shubuha da za a zo da ita a kawar da mutane daga bin hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ko a bi wata hanya daban wadda ba ta annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam ba. Muna fata Allah maɗaukaki ya ɗora mata duhu, ya hana ta yaɗuwa. Allah ya yaɗa sunnar manzansa sallallahu alaihi wa sallam, ya sa kuma ta shiga cikin zukatan bayin Allah baki ɗaya. Wannan a dunƙule, kamar yadda an ambata mana, ko wasu suka sani daga cikin waɗanda suka yi ta buƙatar su ji wani littafi za mu karanta a wannan tafsiri. Al'ada ce da aka saba da ita a nan ƙasar zance, mafi yawan masu yin tafsirin Ƙur'ani lokacin azumi akan karanta tafsirin Jalalain na Jalaluddin Al-Mahalli da kuma Jalaluddin As-Suyuti. Ba don komai ba, sai saboda yaɗuwarsu a wannan ɓangare namu na duniya, wato a nan Najeriya, ala wajhil khusus. Cewar shi wannan littafi na Jalalain littafi ne mukhtasar, ba mai tsawo ba, ba zai ja to ba ya ɗaukar lokaci wajen karanta shi da fahimtarsa, kuma mai shi ya yi amfani da lafuzza taƙaitattu waɗanda ba a tsawaitawa wajen bayani, yana cikin abin da ya sa ya karɓu, tare da cewa wasu wanda ba shi ɗin ba ba su da yawa, na da shi ya fi shahara a nan. Banda nan kuma, banda wannan, akwai kasancewar yana da sharhi da yawa, kuma duk anan ɗin ana samun su. To amma ni na ga ya kamata mu sa wani littafin daban wanda ba shi ba, ba don su kansa ba shi da Jalalain, ba kuma don gudunsa ba, amma don neman samun fa'ida daga wani ɓangaren kuma daban. Shi yasa na ga ya kamata mu karanta littafin Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di ko As-Sa'di, duk ana faɗa, tafsirul Karimur Rahman, tafsirul Karimul Mannan fi tafsiri Kalamul Mannan, tafsirul Karimur Rahman fi tafsiri Kalamul Mannan, sunan wannan littafi nasa kenan wanda ya fi shahara, ana kiransa wato tafsirin Sa'di. Ba don komai na zaɓi wannan littafi ba, kasancewar
me shi ba shi da wani abu da zamu ce na wata matsala a bangaren aqidarsa, malami ne mashhuri a kuma da zan zo in karanta mana insha Allah tarjumarsa mu ji wani abu akan wane ne shi. Amma dangane da littafin nasa, shi ma littafi ne ba mai tsawaitawa ba, amma kuma inda ya bambanta da sauran littafai shi ne yana karantar da kai maqsudin alqur'ani mai girma. In kana so ka fahimci me Allah yake faɗa a alqur'ani, to wannan littafin yana cikin littafin da suka fi kyau a karanta shi wajen fahimtar me Allah yake faɗi kuma me yake nufi, ba tare da tsawaitawa wajen matsaloli na na'au, balaga da wasu abubuwa dai da malamai sukan istishhadi da su wajen wato bayanin littafin Allah. Don haka wannan shi ne da dalilin zaɓar wannan littafi, da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mana albarka a cikinsa, kuma ya ba mu damar fahimtar abin da za mu karanta ɗin, ya zama kuma ya dace da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da shi. Kafin dai har yanzu bayani akan wannan littafi, ina jan hankalin ɗan uwa musulmi cewa karatun da za mu yi a wannan wata insha Allah shi ne, ni dai dangane da ni karatun da na san nasa shi kadai, ba wani tafsiri ko wani darasi kuma a wani wuri ban da shi, ba don komai ba, sai saboda ya ba mu lokaci mai tarkizin akan abu guda, kuma mu ƙara fahimtar abin da ya kamata a fahimci bisa hanyar da ya dace insha Allah. Ban da wannan kuma, shi karatun tafsiri karatu ne wanda manufarsa shi ne a bayyana me Allah Maɗaukaki yake faɗi a cikin Alƙur'ani. Karatun tafsiri, ko in ce ni karatun da zan yi a tafsirin Alƙur'ani mai girma, ba dandali ne in ce ko na huce haushi ko da yake zuciyata in akwai shi akan wani ko akan wata jama'a, amma zan kokari in ga cewa wato abin da zai zama ita ce hanyar da za a bayyana ne Allah yake nufi da littafinsa, wato wannan maganganu, wannan littafi, wannan alqur'ani daga suratu al-fatiha zuwa suratu an-nas, insha Allah ta'ala mu ga cewa mun fahimce shi yadda ya kamata bisa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karin bayani, bisa kuma yadda sahabbansa da tabi'ai suka bayyana na me ake nufi wato da wannan maganganu na Allah subhanahu wa ta'ala. Abin da nake nufi shine jan hankali da ƴan uwana ɗaliban ilimi, mai kokari ya zama karatuttuka da muke yi kar su zama masrah ne, wato wuri ne, wani fage ne na huce haushi ko karama abinda wani ya maka, kuma da a wurare da yawa za ka rika samun wannan, alhamdulillah wannan abun ba mu da irinsa a garin nan. Ya zama cewa mutum kullum ya zauna karatunsa tsoron da yake wani, yau ya hau kan wancan, gobe ya hau kan wancan, babu wannan niyya ɗin. Babban abin da ake so shi ne mu haɗu gaba ɗayanmu mu ji maganar Allah, mu fahimce ta bisa fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bisa fassarar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma Allah ya ba mu ikon aiki da abin nan wato da muka yi. Tsarin da za mu riƙa yi kuma insha Allah shi ne kamar da dai aka saba al'adar nan ƙasar, akwai mai jan baƙi ya ja baƙi, kuma mai bayani ya bayani. wannan ba al'ada ce da ta shafi nan kasar kawai ba, ana yi a wurare da yawa, bal ba akan tafsirin alqur'ani ba kawai, za a ga akwai wasu ilmomin, wasu malaman haka ake karanta musu, hatta fiqhu suka ji haka ake dubo shi, ake rera shi kamar waƙe ma, sannan malami ya sharhi wannan kamar a Najd, yana cikin abin da suka saba, wanda a cikin ku ya saba jin karatuttuka irin na su Uthaymeen da bin Baz da manyan malamai, dai haka zai ji akwai ko da fiqhu ne ana rero shi a karatu, sannan kuma malami ya sharhi, wannan ba a cikin abin da wasila ne daga cikin wasa'il na yada ilimi, ba wani abu ne da za a ce sabo ne a addini ko shi kashin kansa ya ta'abbadu bihi ba, yawwa, don haka ba wani abu a cikin irin wannan uslubi din. Za mu yi wannan tsari kuma insha Allah ba zai zama mai tsawo sosai ba, saboda lokacin azumi kuma suna da buƙatar kafin magariba a ce su je su kintsa lokacin shan ruwa da sauransu, ba wai daga la'asar har magariba za a kai ba, za a yi alal aqalla kimanin awa ɗaya zuwa awa ɗaya da rabi, ina fatan haka ba ya matsala ko, zuwa awa ɗaya da rabi har da tambayoyi an gama, kuma shikenan insha Allah kowa sai ya tafi harkar sa. Gurgudan abin da muke so shine Allah madaukaki ya sa albarka a abin da zamu karanta, ba wai yawan duk yadda za mu karanta ba za mu yi yawan da za a ce mun sauke Qur'ani a shekara guda ba, ko ba haka ba, yau da haka mai kokari dai abin da ake so mu fahimci maqsudin da ake so mu fahimta a cikin littafin Allah subhanahu wataala, kuma duk abin da ba bai shafi tafsirin ba, ba sai an tsaya an dabaibaye lokaci a cikinsa ba insha Allah. Ina roƙon Allah maɗaukaki ya sa mana albarka ya kuma amfane mu da abin da zamu yi. Muna sa ran yau din nan ko a sami sanarwa cewa gobe za a fara azumi, ko kuma ya zama gobe ne za a ji sanarwar cewa wata ya cika 30, jini kenan ya zama 1 ga wata. A tsari dai na musulunci, a sunna ta annabi Muhammad dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallam, shine sumu li ru'yatihi wa afṭiru li ru'yatihi, kamar yadda ya faɗi a hadisin Abdullahi dan Umar, wato idan aka ce an ga wata ba wai in kai ka ga wata ba, to kuma labari ya iso gare ka, shikenan sai ka ɗauki niyya ka fara azumi. Akwai matsaloli da suka dame mu a nan ƙasar duk shekara, za ga suna tasowa na abin da ya shafi ganin wata, wasu ya zama ba sa bin abin da ake faɗa, har ma suna sa masa suna wayewa a azumin rediyo, yawwa, zama cewa in an ce an sanar sarkin musulmi wanda shi ne shugaban dukkan musulmin Najeriya, shi ne a al'ada yakan sanar da cewa an ga wata yau a wuri kaza, kuma insha Allah ana umartar musulmi su ɗauki azumi. Wannan bin wannan umarnin wajibi ne, ya kamata mutum ya fahimta. Idan aka ba da wannan sanarwa, wajibi musulmi ne da'a gare ta ya bi kamar yadda aka ce. Mutum ba zai ce a'a shi sai ya gani da idansa sannan zai yadda watan Ramadana ya kama ba, wanda kuma mafi yawan mutane za ka cewa ba su ma damu da yaushe wata ya shige yaushe ya fita ba, idan ba lokacin Ramadan din ba, za ka sauri da za ka tsaye da mutum ka tambaye shi, musamman masu irin wannan musulun a watan Rajab ko watan Muharram, watan Safar, Rabi'ul Awwal, to kila Rabi'ul Awwal wani ya ce saboda maulidi ya yi, amma ba haka ba, za ka ga mutane da yawa ba su ma damu da yaushe wata ya shigo yaushe ta wata ya fita ba, don haka abin da yake wajibi a kanka a matsayin musulmi shine idan aka ce an sanar da an ga wata ka dau azumi, in aka ce an sanar da an ga wata na Shawwal ka aje azumi, in akwai kuskure ba laifinka bane, wannan ya fi sauki ko kuwa? Idan ka ce za ka wahala kanka sai ka gani da idanka, da farko za ka sha wahala ila ba ka da ƙarfin idan da za ka gani, sannan kuma na biyu ka ƙaryata al'ummar musulmi ba ke ɗaya. Na'am, akan samu wani lokaci ka ji mutane suna kokonto wasu da gaske ne ana ganin ko ba a gani. To alhamdulillah na kula tun kafin wannan lokaci akwai alamar an fara samun gyara saboda tsayawar mai girma ko mai alfarma sabbin musulmi akan tsarin yadda ake bada ake samo labarin da yadda ake tantance shi da kuma yadda ake sanar da shi din. Wannan kuma zai ƙara wa labarin mutunci da misdaqiyya. Yauwa, saboda ya ɗauki matakai wajen ɗorawa waɗanda suka cancanta su yi bincike a kan abu. Ina iya tuna bara a Jami'ar Ahmadu Bello, an yi wani taro babba na malamai na Najeriya gaba ɗaya, arewa da kudu, dukkan inda musulmi suke, kuma waɗanda suke suna da ilimi musamman akan ɓangaren fiqhu da kuma dai ilimi mai zurfi na addini. An tara su a Jami'ar Ahmadu Bello, sun gabatar da maƙaloli, ƙasidu ake cewa a Hausa ko, sun gabatar da ƙasidu akan wannan mawdu'i na ganin wata, kuma an ƙwalƙwale magana masu cewa a riƙa amfani da kalanda, suka kawo nasu masu cewa a riƙa amfani da kwamfuta da binciken ilimin taurari, duk suka kawo masu kuma dogaro da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da littafan da fiqhu suka sharhi, littafan fiqhu suka sharhi, duk su ma suka kawo. A ƙarshe abin da ya zama ya rajjaha shi ne ya yadda da shi, kuma shi ne matsayin malaman Najeriya akan wannan abun wanda shi sarkin musulmi ya sa wa hannu, shi ne za a yi amfani da abin da ya zo a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato za a dogara da ganin wata da ido, a sa mutane su hanga su gano, in sun gani su ba da labari a sanar, ba binciken kwamfuta ba, ba lissafin masu lissafi. Wannan wanda ya halarci taron kudu kini an kai min CD video na taron bayan yin sa da sati hudu kawai ina Madina, na zauna na gaisa kuma gaba daya da duk takardun da aka gabatar. Abin ya ban sha'awa kwarai yadda aka yi, kuma sannan abin zai taimaka wajen kwantar da hankalin masu kokonto akan wannan matsalar, musamman ma kasancewar sarki musulmi ya damu da abin, ya himmatu da shi, yana ganin kuma akwai kyakkyawan niyya tare da shi na cewa tsari ya gyaru insha Allah. Don haka ina ba mu shawara mu ji hankalin mutane duk masu kokonto akan wannan abu da Allah su daina shi don ba shi da fa'ida. Dogaro da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan in an gani a yi azumi, in an gani a aje, wannan shi ne yake. Amma za a iya amfani da ilimin kwamfutar na cewa ko kalanda ɗin a ce a fara dubai daga yau ko gobe, saboda lissafin da suka bar su yau 29 sai a ce yato hanya da yau 29 suke nan a fara bincike yau, wani amfani da zai mana kenan, ba dogaro da shi akan wannan ba. Kuma Allah saka shi sarki musulmi da alheri ran Asabar da ta wuce a taron da ya yi da malamai na ƙasa baki ɗaya akan matsalar fara tafsiri da ƙoƙarin amfani da lafuzza masu kyau a cikinsa, wani bawan Allah ya kawo ya tashi har ya kawo wannan magana ta harkar ganin wata, shi shi ya bincike ya gano akwai kuskure kaza da kaza da kaza, ya yi abu wajen minti 10, sai da ya gama sarki musulmi ya ce to Allah baka da alheri, mu dai in mun gani za mu sanar, in ba mu gani ba ba za mu sanar ba. Kuma wannan ya nuna a kan maganar littafan addini insha Allah za a ci gaba da ita, ba maganar lissafi. Allah ya saka musu da ita. A wani gefen kuma akan sami wasu mutanen ko saboda rashin yardarsu ga al'ummar musulmi ko saboda suna sha'awar
su fita daga tsarin musulmi su yi ko nasu addinin da ban za ga cewa suna sanar da mutane cewa su hanyar da za su samu labarinsu ta hanyar wani ne daban ba shugaban al'ummar musulmi shugaban wata tafiyar daban wata hanyar daban wanda ba a kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya turo mutane ko ya ce shi yau nasa watan ya tsaya ko a ina ya gaishe kuma Allah ne ya sani don haka ya kamata da Allah a faɗakar da mutane kar su yarda da irin waɗannan labarai watan nan da ya shigo ba don haka wanda ya fara azumi yau ba Ramadan ya fara ba ya fara yana azumin 29 ne ga watan Sha'ban yau da Allah wanda bai sani ba a ilmantar da su kada jahilci ya kwashi mutane su kai ga bautar wani mutum wanda ba Allah ba subhanahu wa ta'ala kuma addininsu ya lalace Allah ya tsare mu ya tabbatar da mu akan biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to za mu fara abin da ya shafi wannan darasi amma kafin mu je kan fara karatun suratul fatiha ila zai fa'ida yanzu wasu abubuwa da suke da alaƙa da shi kansa ilimin tafsiri ya yake tsarinsa ma'anarsa da wasu abubuwa ne da za su mana fa'ida insha Allah ilimin tafsiri dai ko lafazin tafsiri a lugar larabci ma'anarsa ya yi abu da bayyana shi suna cewa al-fasr wa huwa al-bayan wal-kashf daga nan aka samu wannan kalma ta fassara yufassir tafsira ibn al-arabi ɗaya daga cikin malaman lugha yana cewa al-fasr kashf al-mughatta abin da ake nufi da fasr da fa'un da sinin da ra suna nuna wani abu da aka lullube shi to a yayi shi shine asalin ma'anar wato wannan kalma din don haka wat tafsiru kashful murad anil ma'anil mushkil abinda ake nufi da tafsiri shine yayi abinda ake nufi a bayyana abinda ake nufi daga wata ma'ana da ta rikitar ko wani abu yana lullube an kasa gane shi to sai a yaye shi sai a bude shi sai a bayyana shi sai a bankada shi kowa ya sani wannan shine asalin kalmar tafsiri amma abin da ya shafi wannan alugal larabci kenan abin da ya shafi istilahin malamai malamai da dama sun yi maganganu akan me ake nufi da tafsiri tun daga lokacin da ilimin harkar sawa kowane abu ta'arifi ya fito don da magabatanmu ba kowane abu ne kawai an zo bayanin wani ilimi sai a ce at-tafsiru huwa kaza wa kaza wa kaza al-lughatu ko kuma annahu huwa kaza wa kaza ko ilmun yub'athu fihi an kaza da kaza magabata ba su yi wannan abu ba amma lokacin da aka sami wato harkar ilmin kalam ta shigo musulunci kuma komai aka sa masa ka'idar sai an yi masa irin wani ta'arifi mutane sun kama wannan abu ana yawan yi ba kuma wani laifi ba ne dai shi ma wani fage ne na ilimi yawa kamar yadda za a ce ilimin nahwu ai da babu shi aka zo ake yin sa ilimin mustalahul hadith usulul fiqh duk wannan ilimomi ne da babu su daga baya yalwar ilimi da kuma zurfafawa malamai da suka kara karatu a cikin ma'anonin tafsirin alqur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam darurar karatu ta sa lalle sai an yi irin waɗannan ilimomi don haka dan an ce ta'arifi an ce ilmin kalam karka ce bid'a ne akwai abinda yana buƙatar a samu masa wuri ɗai sai a san matsayinsa to akwai buƙatar a san haddinsa sai sa a larabci ta'arifi ake ce masa haddi haddi shine iyaka ka san iyakar abu me yake shiga cikinsa me yake fita daga cikinsa sai sa akwai Ibn Arafa irin cikin malamin malikiyana da littafin sunansa al-hudud al-hudud in mutum ya karanta sai ya ɗauka kamar littafi ne na ilimin fiqhu da yake maka bayanin haddi haddi na shari'a da yake hannu da bulala da makamantan a shi abin da yake nufi at-ta'rifat wato bayanin ma'anar kalmomi to kamar kace dictionary ne amma na fiqhu zai ga maka me ake nufi da kalma kaza me ake nufi da kalma kaza don haka sun saba sosai a me ake nufi da tafsiri wasu daga cikinsu musamman daga cikin waɗanda suka fara kawo waɗannan ta'arifofi zan karanto wasu daga ciki ba don kuma don fa'ida ila ɗaliban ilimi za su himmatu da abin su ƙara wato zurfafawa a kan wannan don ƙara samun fa'ida Ibn Juzay ɗaya daga cikin malaman tafsiri da kuma ilimin alƙur'ani wanda ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana 741 yana cewa ma'anar tafsir abinda ake nufi da ma'anar tafsiri shine sharhul qur'an sharhin alqur'ani ne yimma ay masa sharhi ay masa bayani wa bayanu ma'anahu da bayanin ma'anarsa والإصاح بما يقتضيه لكما بينا تعير فصاحا أنت الإصاح منك بينا أذكر أديش دبينا أبن يقتضيه شيء قرآن يكي حكم كأسانيش يكي وجب تدى أسانيش قوت بنفسه تعير نفس القرآن لكاكرا كذا كفنسي أبن أو إشارته حكم تعير إشارة kamar za mu zo mu daga cikin hanyoyin da akan istinbatun hukunce-hukunce abun malaman usulin fiqh akwai abin da za ki ce manta nafsi nafsi ba shi ne iya lafazin da za ka karanta qala Allahu tabaraka ta'ala kaza wa kaza ba in an ce nafsi a babun usulin fiqh suna nufin abin da yake baya ɗaukar wata ma'ana sai wannan da ta bayyana kiza ka ce hada nafsun fil mas'ala ma'ana wannan kuru-kuru yake a mas'alar baya daukar wata ma'anar banda wannan misali in Allah madauki inda Allah madauki ke cewa tilka ajratun kamila me wannan me yake magana akai yana magana akan lafazin ko kuma adadin ashara wani zai zo sai za a iya fassara wannan ya zama yana ma'anar tara ko sha daya yawwa to sai malamai na usul fiqh sai ce wannan nafsi ne fi hadhihi al-mas'ala ay la yahtamilu ma'nan ghayra hadha shine ma'anar nafsi akwai abin da ake ce mazahir zahiri kuma shine abin da yana daukar wani yana kuma iya daukar wata ma'ana daban ta ce wannan zahiru fi hadhihi al-mas'ala ba nafsi bane zai iya daukar ma'anar wannan sai yana buƙatar a sami wani abu kenan da zai rajjaha wannan ne ko ba wannan sannan akwai abin da ake ce ma mujmal wanda sai yana buƙatar abin da zai bayyana shi to a cikinsu kuma akwai abubuwan da ake ganowa ilmomi ta hanyar ishara yawwa in ba nafsi bane a ce ishara ce ta alqur'ani cewa in muka karanta alqur'ani wannan aya tana nuni ga kaza ma'ana kenan nafsi baya nuni da tabaqin amma za mu iya fahimtar wannan abun ta hanyar ishara ina fata mun fahimta in mun zo irin waɗannan wuraren zan mana misali insha Allah wa sallahu aw fahwahu ko kuma abinda ake ce ma fahwa fahwa shine mafhumul muqalama abinda za a ce tunda mun fahimci kaza to ashe ba kaza bane ma'ana ka fahimci saɓanin wani abu daga nassin da ka karanta domin ɗayan na farko nassi ne sai ya nuna maka kenan to abin da ba shi ba to za ka iya fahimta sa daga wannan nassi ɗin wannan shi ne fahwa al-khitab in ji Ibn Juzay abin da yake tafsiri yake ake nufi da shi kenan Abu Hayyan al-Tawhidi shi kuma wanda ya rasu 745 yana cewa at-tafsir ilmun yubhathu fihi an kayfiyyat an-nutq bi alfaz al-Qur'an yace shi tafsiri ilimi ne da a cikin sa ake bincike akan wato yanayin yadda ake furuci da lafuzan alqur'ani min jumal wa madlulatiha da kuma abubuwan da su wannan alfazin qur'ani din suke nemi zuwa gare shi wa ahkamiha da kuma hukuncen su lafuzan din al-ifradiyya wa tartibiyya dalalatin na kalmomi su a kadaituwar su ko kuma a jumlatu in an hada su da wasu kalmomi din waɗanda suka san nahwu sun san al-ifrad da kuma at-tarkib ba a nufin ifradi da jam'i bangaren adadi a'a ifradi a babin nahwu nan maganar wannan kalmar ita kadai ka kalle ta a kashin kanta ko kuma in an ce tarkibi ka in an sa ta a cikin jumla ayi magana akan ta tana ma'anarta in tana ita kadai daban ma'anarta a cikin jumla kuma daban shine abin da malamin ke nufi kar in cika ku da waɗannan abubuwan yace wa ma'aniha da kuma ma'anonin su waɗannan lafuzan allati tu'manu alaiha halat tarkibi da kuma ma'anonin da za a iya ɗaukar wannan lafuzan a kansu a lokacin da aka sasu a cikin tarkibi ko kamar da ya faɗa a lokacin wato da suke su kaɗai wata tilmatu zalika da duk kuma abin da zai cika wannan abu ɗin wannan ɗaya ne daga cikin waɗannan maganganu a Zarqani a cikin littafinsa Manahilul Irfan na Ulumul Qur'an shi kuma yana cewa تفسير شنه علم يبحث فيه عن القرآن الكريم وني علميني دا أكي بنتكي تجنزا أكي بنتكي أكان القرآن لجلمة من حيث دلالاته تفنغرن أبن ديكي نوني دوا قريشي على مراد الله تعالى واتو يديكي نوني دوا أبن دا الله يكي نفي بقدر الطاقة البشرية ورغدا إيقن تن أدم ma'ana gurgudan binciken da dan adam zai yi karatu ya kalailaye ya fahimta ya tantance ya fitar da wasu maganganu daga cikin abin da ya fahimta daga alqur'ani mai girma to ya fitar wannan ma'anoni a yi bincike a kansu shi ake nufi da tafsiri wannan dai kaɗan ne daga cikin abin da wasu malamai suka ambata akwai mu bawan Allah da ya bincike akan waɗannan matsalolin yana da littafin mai suna mafhumut tafsir ma'ana abinda ake nufi da tafsiri malami ne daga cikin matasa a yanzu yana nan Dr. Musa'id bin Suleiman Al-Tayyar idan kana bincike a internet akwai site da ake ce muntaqa ahli tafsir kuma ƙungiyar malaman tafsiri ta duniya suka haɗa wata ƙungiya a intanet suke haɗa haɗuwa suna tattaunawa to shi ne shugaban wannan ƙungiya ɗin yana da rubuce-rubuce masu ƙarfi masu muhimmanci a zamanin yanzu dai a ɓangaren tafsiri yana cikin masu ƙoƙari ƙwarai da gaske ya bincike akan wannan matsalar wajen ta'arifin me ake nufi da tafsiri sai ke cewa shi a yadda ya fahimta wasu malaman da suka fara wannan tafsiri ko kuma ta'arifofi su ce ne ake nufi da tafsiri sun shigar da wasu ilmomi wanda ba a ɓangaren tafsiri suke ba a cikin ilimin tafsiri shi yasa har yake kawo daga cikin abin da ya kawo har akwai wannan maganar ta Abu Hayyan al-Tawhidi kun ga abin da ya fara faɗa me yake cewa ilmun yubhathu fihi an kayfiyatin nutqi bi alfazil qur'an kaga kayfiyatin nutqi bi alfazil qur'an yadda ake karanta alqur'ani wannan fagen ne fagen ilimin qira'ati ko in kana karatu a fagen qur'ani akwai ilmomi da yawa da suke karkashin wannan akwai qira'atul qur'an shi kanka fage ne yadda za ku koyi irin fannin qira'o'i muna ji ana fadar qira'a hafsu ana cewa qira'a wurfu ko to wasu iya wannan biyu suka sani akwai ƙira'o'i mutawatirai akwai kuma ƙira'o'i shadda wanda duk malamai sun yi maganganu a kansu akwai banda wannan Hafsu, Warsu, akwai Qanun, akwai Ibn Kathir, Isa'i, Hamza da makamantansu duka ne wanda suka karanta abin za su sani. To wannan fage ne na musamman. Za a Jami'ar Madina ana yin master, ana yin PhD akan wannan kawai. Shi bangaren abin da shafi qira'o'i daban-daban. Wannan ba ruwansa da Qur'ani, ai ba ruwansa da tafsiri ko maganar ulumul Qur'an shi kadai. To akwai kuma abin da ake ce mai ilimin ulumul Qur'an. Shi ulumul Qur'an yana da alaka da sanin duk abin da ya shafi Qur'ani. Kamar ka ce Qur'anic science, komai da komai. Da tarihin Qur'ani, me ake nufi da Qur'ani, saukarsa, yaushe ya fara sauka, menene ya fara sauka a ciki, kuma yaushe ya aka tara surorinsa, ya aka jera ayoyinsa, ya aka jera surorin, sannan kuma da maganar nasikhi da mansukhi, da maganar abin da ya shafi aya ko sura, a Makka aka sauke ta, a Madina aka saukar da ita, da makamantan wannan duk a bangaren ulumul Qur'ani. Shi kuma tafsiri, shi yasa wannan malamin da yayi magana akan wannan yake cewa shi tafsiri to ba shi da alaka da waɗancan, ko kuma yace ba sai an shigar da waɗancan abubuwan a cikinsa ba. Yace abinda ake nufi da tafsiri kawai a dunƙule shi ne bayanin Qur'an. Idan ka ce bayanin Qur'an to ka gama da ta'rifin da ake nufi da Qur'ani. Ma'ana ka bayyana wa mutane su fahimci me ake nufi da Qur'ani, me Allah yake faɗa a cikin Qur'ani. Wannan shi ne tafsiri. In aka ce aka shiga balaga da nahwu da bayani da tasrifi da abin da ya shafi waɗancan abubuwa na ulumul Qur'an da sauransu, yace wannan abin sunansu abubuwa da suke taimakawa a janibin tafsiri, amma ba su ne tafsiri ba. Na fara mu fahimta. Don haka abinda ake nufi da tafsiri shi ne bayanin me Allah yake nufi a cikin littafinsa. Wannan maganganu da Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana a cikin littafi ya saukar da su a kan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, me yake cewa, mu fahimta. Don haka wannan yana cikin dalilan da suka sa na ɗauki mu karanta wannan littafi na tafsirin sa'adi. Saboda yana cikin littafin da suka fi isar mana da wannan burin fiye da wasu, ba saboda wai rashin nuna muhimmancin sauran littafai ba. Allah ya sa albarka a sauran littafai, kuma karanta su da wasu malamai suka duk ba matsala ba ce, ba laifi ba ne, kuma daidai ne. Kasancewar a ɗauki kuma wani littafin a karanta shi ma ba nuna ɗayan bane ne. Yanzu na so in yi magana akan Rabbul Adhan, bayan nan magana akan Jalalaini, ko kuma masallaci za mu gana Ahlus Sunna da yawa wurare za a ga ana karanta Rabbul Adhan ila ma'anil Qur'an na Sheikh Abubakar Mahmud Rumi, Allahu yarhamu. Shi ma wani littafi ne mai kyau, kuma yana da amfani kwarai da gaske wajen bayanin ma'anonin Al-Qur'ani. Illa za a ga cewa shi ma bai saba da yawa daga abin da ke cikin Jalalaini ba. Kai muƙarana da Jalalaini, kusan abin da ke cikin Jalalaini ne da ƙari wasu sharhi daga cikin Al-Jamal. Kusan Al-Jamal littafi ne na tafsiri, shar'i ne na Jalalaini. To mafi yawan abin da za ka samu daga Rabbul Adhan baya fita daga wannan, ko daga shi Jalalaini, ko kuma daga Al-Jamal da aka yi wannan sharhin Jalalaini. Allah maɗauki ya sa musu albarka baki ɗaya. Mu abin da muke so shi ne mu fahimci me Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi a kowace aya. Bi iznillahi tabaraka wa ta'ala kuma za mu ba da lokaci mu ga cewa mun fahimci kowace aya yadda ya kamata, ba tare da tsawaitawa mai yawa ba, hakanan kuma ba tare da jefa kalma ɗaya kawai a wuce ba tare da an fahimci abin ba. Don maksudin abin ba shi ne kawai wuce mai sauki a ce mun sauke ba, hakanan kuma ba nufin abin mu zo a ce an yi wani bincike mai zurfi har ku fitar daga inda ba za ku fahimci abin ba. Ina fatan mun fahimta. Don haka ya wannan tsokacin da malami ne a kan ma'anar Al-Qur'ani, zan bar shi ya wannan ba sai an taƙaita ba. amma za mu ji kan abin da ya shafi shi wannan nufi da za mu karanta wato tafsirin Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah tabaraka wa ta'ala wanda na ambata mana cewa insha Allah shi za mu karanta bale ji mu ji wani abu akan wannan bawan Allah wane ne malam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di shi ma kafin mu je kan wannan amma ko dake ban zo nan ba har yanzu ina fata mu yi hakuri dan abin da tsara za mu yi lokacin insha Allah mu zai ce akan abin da ya shafi shi tafsirin duk kafin mu je kan maganar Sa'di akwai littafi yana da kyau daliban ilimi su same shi muqaddima fi usul at-tafsir na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yana da kyau kwarai da gaske mutum ya karanta ya ga muhimmancin ilimin tafsiri da abinda kuma ya kunsa ya kawo wasu abubuwa daga cikin abinda yake faɗa ya kawo wasu hanyoyi da yake cewa sune ahsanu wujuhi ko turuq at-tafsir mafi kyawun hanya ta fassara al-Qur'ani yace ita ce a fassara al-Qur'ani da al-Qur'ani me yake nufi da wannan in ka karanta wata aya ka samu wadda sai kama da ita ko take bayanin ta sai ka ambato ta a lokacin bayanin ka kamar ka fassara wannan ayar da wata ayar irin wata duk a cikin al-Qur'ani wannan shine tafsirin Qur'ani bil Qur'ani akwai tafsirin al-Qur'ani da sunna tafsirin al-Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai wanda da mun san ne ake nufi da sunna shine ma ubita ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qawli aw fi'l aw tadririn aw wasf khalqiyyin aw khuluqi da abin da aka dangana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan magana ko kuma wani aiki ko abin da aka yi a gabansa da hana ba ko wata sifa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta halittarsa ko kuma ta dabi'ar halaye na yau da kullum duk wannan a cikin sunna in aka ce kuma tafsirin alqur'ani da waɗannan mafi yawan abin da muke da shi tafsirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wasu ayoyi in ma da baki ko kuma ya fassara mana aikace sallallahu alaihi wasallam domin mu
bayani su biyu
to wannan yana cikin alaƙoƙi da za ku samu tsakanin wato sunna da alqur'ani sannan kuma mun faɗi abin annabi muke ko yawa to alaƙa ta uku tsakanin alqur'ani da sunna ko sunna da alqur'ani shine sunna tana insha'in wani hukunci istiqlala mana hukuncin da babu shi ma a Qur'ani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya insha'in sa a ce abu kaza halal ne ko abu kaza haram ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin duk abin da yake fadi daga Allah yake sawa'un akwai shi a cikin Al-Qur'ani ko ba a cikin Al-Qur'ani domin sunna ita kanta ne dai wahayi ne Allah ne ya wahayinta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lianahu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha don haka a ce annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hukunce-hukunce da shi ya insha'in su babu su a cikin alqur'ani kamar haramcin masu mata da suke yin ado suke abin nan yin wusuriya ta ƙarya da raba gashi da sauransu waɗannan nassin hadisi ne suke amma ba ta cikin alqur'ani ko yawa duk da za su iya shiga cikin umumin alqur'ani cewa a yi koyi ko a bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wasu malami suka ambaci waɗannan misalai a wurin wannan alaƙa ta uku kenan alaƙa ta hudu daga cikin alaƙoƙin sunna da alqur'ani ita ce alaƙar nasakh me ake nufi da nasakh shafewa akwai wani abu a qur'ani sai kuma sunna ta zo ta shafe hukuncinsa kamar yadda wani abu zai zo a sunna sai Qur'ani ya shafe hukuncinsa ko wata aya a Qur'ani Allah ya shafe hukuncinta duk waɗannan ana samu su suna cikin wujuhin alaƙoƙi tsakanin sunna da kuma al-Qur'ani insha Allah za mu zo mu wannan shine zaka fahimta wajen tafsirin alqur'ani da sunna abu na uku mun gama da wannan alaƙoƙi mun koma kan ahsan tubi tafsiri ko tawwa tafsirin qur'ani da qur'ani shine ɗaya ko tafsirin qur'ani dine da sunna shine muke bayanin alaƙar sunna da abin nan sai kuma tafsirin qur'ani da maganganun sahabbai tawwa qur'ani tafassara shi da maganganun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗannan manyan bayin Allah waɗanda Allah madaukaki ya zabe su dan su zama abokan annabinsa sallallahu alaihi wa sallam sun fi kowa fahimtar alqur'ani suna nan aka saukar da alqur'ani suna zaune da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mala'ika jibril zai zo ya tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallama wasu abubuwa ya ba shi amsa su ji wanda duk shar'i ne na abinda Allah madaukaki ya saukar a cikin alqur'ani kunga ashe ka fassara alqur'ani da maganganun waɗannan bayin Allah to fiye yake da kowace magana bayan ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan akwai tafsirin alqur'ani da maganar tabi'ai tabi'ai waɗanda suka zauna da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam musamman in ka dubi a cikin sahabbai akwai waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallam har addu'a yi musu kamar Abdullahi dan Abbas ko Allahumma allimhu ta'wil faqihhu fi ad-din wa allimhu ta'wil haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ga Abdullahi dan Abbas ibn Abdul Muttalib cewa ya Allah ka fahimtar da shi addini sannan kuma ka ilmantar da shi ta'wili ta'wili ana nufin tafsiri ana yawa kunga Abdullahi ibn Abbas yasa makarantarsa tana cikin makarantar da tafi kowace makaranta ilimin tafsiri sai sa ake cewa mafi girman makaranta ta tafsiri a zamanin da ita ce a Makka ba mutanen sun kai mutanen Makka sanin tafsiri domin a nan ɗaliban Abdullahi ibn Abbas suka rayu daga cikin tabi'ai su Mujahid Mujahid ibn Jabr yana cewa arabtu alqur'ana kullahu ala ibn Abbas na jitta alqur'ani gaba ɗayansa ma'ana daga farkon alqur'ani har ƙarshe na karanta shi akan Abdullahi dan Abbas kuma na tambaye shi ma'anar kowace kalma in ji Mujahid dan Jabir shi yasa malamai suke cewa idan atakumu tafsiru an Mujahid fa alaikum bihi idan dai tafsiri ya zo muku daga Mujahid to shikenan kun gama domin Mujahid ya karba daga Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma tsari da addu'ar da ya masa akan ƙarin fahimta don haka su Sa'id ibn Jubair kuma duk daliban Abdullahi dan Abbas ne da kuma daliban su kansu da suka zo daga baya duk za ka cewa maganganun su suna da muhimmanci in ka kalli littafin da aka rubuta na tafsiri da riwayoyi kamar tafsirin Tabari duk zaka samu irin waɗannan abubuwa suna nan da yawa maganganun sahabbai maganganun tabi'ai maganganun asba'ut tabi'in duk a cikin wato tafsiri wanda kuma iyakan su ya tsaya Tabari iyanan kan ya tsaya bai kawo wato tafsirin wasu bayan tabi'an tabi'ai ba dama tafsiri ne daga ko Qur'ani da Qur'ani ko ka sami tafsiri da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma tafsiri daga bakin sahabbai ko kuma abin da ya rawaito daga tabi'ai ko kuma wato tabi'an tabi'ai kaɗan daga cikinsu abu na ƙarshe daga cikin waɗannan wujuhin ko hanyoyin tafsiri akwai wanda suke ce ma tafsiri bil ra'ayi tafsiri da ra'ayi ra'ayi anan suna cewa ya kasu kashi biyu akwai ar-ra'yu al-mahmud akwai kuma ar-ra'yu al-madhmum ra'ayi abin da yake nufi da shi shine ijtihadi yawa ba kawai san zuciya ba ra'ayin ka kawai ka kawo ana nufin ijtihadi ijtihadi idan ya zama mahmud ma'ana wanda yake kokari yake ya tabbatar da abin da bai fita daga ma'anar da magabata suka kawo ba za a iya kawo wata sabuwar fassara amma kar ta zama ta fita daga cikin ma'anoni ko ta saba wa abinda magabata suka zo da shi in aka samu abu daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin nan ma ta kula da duk ayar da kake karantawa ka samu tafsirin ta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ake nufi da kaza to la yajuzu li ahadin an ya'khudha tafsirin ghayr hadha malamai suka ce da ya halatta ba wani ya dauki wata ma'ana ya dora wannan ayar banda ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mana inda annabi ya ce kaza ake nufi da wannan ayar, to wani ya zo da wata ma'anar da ba misali. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana faɗin Allah madaukaki, lilladina ahsanu alhusna wa ziyada, ya fassara mana cewa ziyada din cewa waɗanda suka kyautata suna da alhusna wa ziyada, suna da mafi kyau ita ce aljanna da kuma ziyada. Ya fassara mana ziyadan nan cewa abinda ake nufi shine ganin Allah ranar tashin alƙiyama, cewa mu'minai bayan sun shiga aljanna Allah madaukaki zai bayyana gare su su gan shi yadda yake. Allahu akbar. Wannan ita ce ziyada din da Allah madaukaki ke nufi. Wannan fassara daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To irin wannan bai halatta kuma wani ya zo ya ce ziyadan nan ba ita ake nufi. Ngani? To hakanan in ka sami tafsiri daga sahabbai, idan suka yi ijma'i a kai dukkan sahabbai wannan abun suka fassara, to shi ma wannan ya zama ijma'i da halatta a saba masa ba. In kuwa wani ya saba ma wani, to faɗin wani ba a ɗauka sa hujja a kan ɗayan, amma tarji'i in ana so a fifita maganar wani akan wani, to ya zama cewa malaman da suka san maganganun sahabban da kuma maganganun wato da kuma ilimin tafsiri su ne ya kamata su yi magana a wannan fili ɗin. Wannan dai a dunkule. Akwai wani tambayi da wasu malamai suka yi a wannan wuri ɗin, suna cewa wannan maganar da Ibn Taymiyyah ya faɗa, wasu da suka zo daga baya suka so su maimaita ta, sai suke cewa tafsiri iri biyu ne, التفسير بالمأثور لكما التفسير بالرأي. وسمع لمسكة أولا كل الأيوان تقسيمه لو ما لم ابن تيمية ديفة أولا مقدم أصول التفسير أصول التفسير بعده بأولا قبل يتيمية شينا مقالاني أكم مصادر تفسيري حنيون بأتي سامو تفسيري بأينا نونا تفسيري إلي كذاني ko iri kaza bangaren ta bangaren nakalinsa ba, yadda idan ka ce wannan bil ma'thur ne, abinda kai ne da bil ma'thur, abinda aka yi nakalto shi, abinda aka nakalto, in ko aka ce abinda aka nakalto, to sai dai ya zama abinda aka nakalto ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar riwaya, abinda ke marfu'i ne qaulan ya faɗe shi, ko kuma ya zama maganar sahabi ne cikin abinda yake babu hankali a ciki. Idan sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani abu a cikin mas'alar da ba a shigar da hankali, kamar cikin harkar gaibiyya, abinda ya shafi Allah da ranar tashin alkiyama, abinda ke da gaibi ne, kaji sahabi ya faɗa, to ba zai yiwu ya zama sai wa shi ya faɗa da kashin kansa ba, a'a ya samu wani ilimi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi yasa ake cewa wannan mawqufi ne fi hukmin marfu'i. Yawwa, mawqufi, ma'ana ce mawqufi ana nufin hadisin da ya tsaya akan sahabi, ma'ana tsayawa ana nufin maganar sahabi ne, amma kuma hukuncin sa marfu'i ne, ana nufin ana iya dauka ana dauka shi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin wannan maganar da sahabin ya faɗa ba magana ce da yake da hanyar samun ta ba, in ba dan ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tunda shi kuma sahabi ba a yi masa wahayi, to lalle annabi ne ya gaya masa sallallahu alaihi wasallam. Ina jin mun gane abin da ake nufi. Yawwa, to waɗannan abubuwan ka iya sa su sune tafsir bil ma'thur, amma sauran abin da ya shafi tafsirin tabi'ai da tafsirin atba'u tabi'in, haka nan hatta tafsirin sahabbai din akwai ijtihadi a cikin sa. Yau dan haka shi yasa malamai suka ce kar ka dauki shi abin da ake nufi tafsir bil ma'thur shine duk tafsirin da gaba ɗayan sa kawai riwaya ne kuma ingantacciya, ba haka ake nufi ba. Sannan kishiyarsa kuma ya zama shi ne duk tafsirin da aka yi wato ba tare da an nakalto wani abu. Wannan dai masu bincike a filin insha Allah suka koma za su ƙara zurfafawa, za mu bar shi ya wannan ya abin da ya shafi wannan abin da ya shafi ilimin harkar tafsiri ɗin, da kwaɗaitar da ƴan uwana cewa haƙiƙa wannan ilimin yana da muhimmanci, kuma bai kamata a bari ba a zurfafa karatu a cikinsa ba. Yawwa, ilimin tafsiri ai karatu ne da a ciki, ilimin qira'oi ai karatu ne da a ciki, ulumul qur'an sauran abubuwa duk a je ai karatu ne da a ciki, a san yadda wato waɗannan ilimomi suke, da shine za a sami damar kare wannan addini daga sukan masu sukansa kuma sannan zai samu fahimci abinda Allah madaukaki ke faɗa mana mu samu kyakkyawan ta'abbudi mu samu kyakkyawar alaka tsakanin mu da Ubangiji domin shine maqsudun mu fahimci maganar sa wato mu samu hanyar da zamu bauta masa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan fahimta mai kyau kuma ya ilmantar da mu abinda ba mu sani ba na littafin sa littafin Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di shine wannan dake gaban mu kamar da muka faɗa wanda ya samu suna Taysirul Karim Ar-Rahman fi tafsiri kalam al-Mannan wato yassarewa da sauƙaƙewa daga Al-Karim kuma Ar-Rahman shine Allah madaukaki sunansa ne Al-Karim sunansa Ar-Rahman wajen ma'ana Allah ne ya yassare domin ai ne ai tafsir kalamin manna kalam wato ai fassara maganar Allah subhanahu wataala wanda shine al-mannan na fata mun gane ma'ana Allah ne ya yassare masa hanyar da zai bayyana ma'anar maganar Allah shine fassara sunan wannan littafin yau mai littafin kuma kuma da yake zamu dan karanta wani abu akan sa yanda mun insha Allah ila ko kansa za mu tsaya gobe insha Allah sun fara ainihin karatun abin da fara kawo mana surutul Fatiha malamin shine Abu Abdullah